This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 6 ga watan Maris na shekarar 2025. Da fatan masu azumi sun yi sahur lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawwa da kanin labarai.
Amurka ta ce ta yanke bayar da bayanan sirri ga Ukraine. Jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar White House Caroline Levitt ta ce jami'an Amurka sun tattauna da wakilan kungiyar Hamas. Iran ta fara naɗe tabarmar gagarumin antisayan sojin da ta kwashe watanni biyu tana gudanarwa.
Kanin labaran duniyar kenan, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta yi watsi da korafin da sanata Natasha ta gabatar kan zargin da ta yi zargin cewa shugaban majalisar Akpabio ya ci zarafinta.
The petition she presented today is actually dead on arrival.
Yace mun yi watsi da wannan takardar korafi da Senator Natasha ta kawo wa majalisa domin bai bi ka'idojin da aka tanadar a cikin order ta 40 karamin sashi na 4 na kundin tsarin mulkin majalisar dattawa ba.
Bayan nan za a ji cewa gwamnatin jihar Kebbi da ke arewacin Najeriya ta yi ƙarin haske kan cece kuce da ake ci gaba da yi na rufe makarantu a jihar saboda watan Ramadan.
Hutun da ake badawa na wasu sha'ani na rayuwa sun cancanta a bada hutu a kansu, to ina ganin azumi na cikin abin da yake cancanta a bada hutu a kan shi.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. A wannan makon shirin zai kawo muku ci gaban tattaunawa kan batun cin zarafi tsakanin ma'aurata. Bayan nan kuma muna tafa da nasihar Ramadan, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Amurka ta ce ta yanke bayar da bayanan sirri ga Ukraine, wanda hakan ka iya haifar da gagarumar tawaya ga hanzarin Kyiv na ci gaba da yakin da take yi da Russia na tsawon shekaru 3. Duk da dai Washington na kokarin ganin kasashen biyu sun hau teburin tattaunawa zaman lafiya domin kawo karshen rikicin. A farkon makon nan ne shugaba Donald Trump ya umarci Amurka da ta dakatar da tallafin sojin da take ba mayakan Kyiv bayan ganawar shi da shugaban Ukraine din Volodymyr Zelensky a makon jiya a Fadar White House, inda aka rabu baran-baran. A jiya Laraba, daraktan hukumar leƙen asirin CIA John Ratcliffe ya ce a yanzu Amurka ta kawo ƙarshen bayar da bayanan sirri ga Kyiv, duk da dai mai yiwuwa hakan ya zama na ɗan wani lokaci ne kawai. Ganin shugaba Zelensky ya bayyana damuwarsa da nadamarsa game da musariya wanda ya yi da Trump a Oval Office, ya ce a yanzu Ukraine ta shirya tsaf da tattauna da batun wato da Russia kan batun zaman lafiya. A jiya Laraba, jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar White House Caroline Levitt ta ce jami'an Amurka sun tattauna da wakilan kungiyar Hamas da Amurka, wato da Amurka ta ayyana da kungiyar ta'addanci. Tabbatar da tattaunawa da ta gudana a Doha babban birnin Qatar ya zo ne yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ke ci gaba da tangal-tangal. Levitt din ba ta yi ƙarin haske ba a kan makasudin tattaunawar. Ta ce tattaunawar da yin magana da mutane a sassan duniya domin yin abin da ke da alaƙa Amurkawa wani abu ne da shugaban ƙasa ya tabbatar da yin imani da shi bisa kyakkyawan nufi da ƙoƙarin yin abin da shi ne daidai ga al'ummar Amurka. Levitt ta kara da cewa an tuntubi Isra'ila game da tattaunawar ta kai tsaye da jami'an Hamas da lura cewa akwai rayukan Amurkawa da ke halin tsaka mai wuya. Jami'an Isra'ila sun ce an yi imanin kimanin waɗanda ake garkuwa da su da ke raye su 24 da suka hada da Aidan Alexander Ba'amurke da kuma gawawwakin mutane akalla 35 har yanzu ana riƙe da su a Gaza. Kasar Farisa wato Iran ta fara nade tabarmar gagarumin atisayen sojin da ta kwashe watanni biyu tana gudanarwa irin shi mafi girma a gwamman shekaru a kokarinta na tauna tsakuwa domin ayata ji tsoro game da duk wani hali da ka iya zuwa daga abokan adawarta Isra'ila da Amurka kamar yadda masu bincike kan al'amuran tsaro suka shaida wa muryar Amurka. Masu binciken da ke da mazauni a Washington sun kuma ce ayyukan sojin da Iran din ta fara tun a ƙarshen watan Disamba da ake sa ran kammala shi a tsakiyar watan nan na Maris ya kunshi wasu irin makamai da ke da barazana ga Amurka da Isra'ila da sauran ƙasashe da suka ruka nuna yatsa ga ƙarfin da Iran din ke da shi. Benham Ben Tablo na cibiyar kare demokaradiyya ya ce irin ƙarfin da kuma juriya da yaya ta atisayen da aka yi wani abu ne da ba a taɓa zaton ganin irinsa ba. Shi kuwa Farzin Nadimi na cibiyar Near East Policy da ke Washington cewa ya shafi shekaru 20 cir yana nazari akan dakarun ƙasar musuluncin ta Iran amma bai taɓa ganin inda suka gudanar da irin wannan atisayen soja ba cikin irin wannan ɗan ƙanƙanin lokaci. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.
To madalla an jima kadan Hawwa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya. Sanata mai wakiltar Kogi ta tsakiya Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Natasha Apoti, ta mika wa majalisar takardar korafi kan zargin da ta yi wa shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio cewa ya ci zarafinta. Amma shugaban kwamitin jin koke-koke da kula da da'a, ladabi da kare haƙoƙin 'yan majalisar dattawa Nida Emmanuel ya yi watsi da takardar korafin kuma ya bada hujjojin ɗaukan wannan mataki. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja.
Abinda ya ɗauki hankali a wannan dambarwa shine cewa a karon farko shi kanshi Sanata Godswill Akpabio ne ya jagoranci zaman majalisar dattawa a lokacin da Natasha ta gabatar da takardar koken da ita da kanta ta sa hannu, wanda yin haka a zauren majalisar ya ba Akpabio daman yin bayani kan zargin kamar haka.
I would like to state clearly that at no time did I ever...
Senator Godswill Akpabio ne yake cewa wannan zargi da Senator Natasha ta yi masa ƙarya ce mara tushe, domin shi bai taɓa yi mata cin zarafi ba, kuma shi bai taɓa yi wa wata mace irin wannan cin zarafin da Natasha take faɗi ba. Akpabio ya ce yana girmama mata domin yana da mata da 'ya'yansa hudu kuma dukkansu mata ne, saboda haka shi bai ci zarafin kowa ba kuma ba zai ci zarafin kowa ba. Bayan wannan zama da aka samu musayar yawo tsakanin Natasha da Akpabio, sai kwamitin kula da da'a da jin koke-koke, ladabi da kare haƙoƙin 'yan majalisa ya gayyaci Sanata Natasha domin ta yi wa kwamitin ƙarin bayani. Amma har ya zuwa ƙarfe 5 na yamma agogon Najeriya, Sanata Natasha ta ƙi ta bayyana a gaban kwamitin, kamar yadda shugaban kwamitin kula da da'a Sanata Neda Emmanuel ya yi wa manema labarai bayani. Emmanuel ya ce mun yi watsi da wannan takardar korafi da Sanata Natasha ta kawo wa majalisa domin bai bi ka'idojin da aka tanadar a cikin oda ta 40 ƙaramin sashi na 4 na kundin tsarin mulkin majalisar dattawa ba. Emmanuel ya ce kundin tsarin mulkin majalisa ya nuna cewa babu wani sanata da zai iya gabatar da takardar koke mai dauke da sa hannunsa da kansa, saboda haka mun yi watsi da wannan takarda. Emmanuel ya ƙara da cewa tunda Natasha bata amsa gayyatar kwamitin ba, wannan kwamiti zai zauna ya nazari kan irin shawarwarin da 'yan majalisar dattawa za su bayar, sannan su miƙa rahoton su ga cikakkiyar majalisar dattawa a yau Alhamis. To sai dai tsohon ɗan majalisar dattawa daga jihar Kano, El Jibril Doguwa, ya kawo shawara cewa
ina ganin da cewar wannan abubuwan ya kamata a kawo ƙarshensu ta hanyar hikima da basira, ta hanyar hikima ta yadda su kansu 'yan majalisar za su zauna a tsanake su kulle kansu a cikin ɗaki kamar yadda ake yi duk lokacin da wani abu ya taso. 'Yan majalisa za su kori kowa daga gallery, a zauna a tattauna a ga da cewar abin da ya kamata a kawo ƙarshensa daga lokacin da aka gama wannan, kuma shikenan kowa ya gama. Amma wannan yanayin da aka shiga ba yanayi bane mai kyau.
Abin jira a gani shine shawarar da kwamitin kula da da'a, jin koke-koke, ladabi da kare haƙoƙin 'yan majalisa zai kawo a gaban zauren majalisar dattawa domin ladabtar da dukkan wanda aka samu da laifi a wannan dambarwar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ga wata dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Jama'a mai ranar Laraba nan ne ma'aikatar shari'a a Amurka ta shirya za ta gabatar da batun zargin kullalliyar harin bom din da ya kashe dakarun Amurka su 13 a Afghanistan a shekarar 2021 zuwa gaban wata babbar kotun tarayya a Virginia. Bangaren shari'ar ya ce an tuhumi dan kungiyar nan ta Islamic State Khorasan Muhammad Sharifullah wanda aka sani da Jafar a ranar 2 ga watan Maris da laifin wato samarwa da kuma hadin baki wajen samar da tallafin kayan aiki da kuɗi ga wata kungiyar ta'addanci da ke ƙetare da ya sanadiyar rasa rayuka. Ana sa ran Sharifullah ya bayyana gaban sashen shari'a na yankin gabashin Virginia kamar yadda ma'aikatar shari'a ta sanar cikin wata sanarwa a shafin ta na yanar gizo. A daren Talata ne shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da labarin kama Sharifullah a lokacin da yake gabatar da jawabi a gaban majalisa a Capitol Hill.
A gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. A Najeriya ana ci gaba da samun mabambanta ra'ayoyi dangane da batun rufe makarantu da wasu gwamnatoci suka yi a cikin wannan wata na Ramadan. Gwamnatin jihar Kebbi da ke arewacin Najeriya ɗaya daga cikin jihohin da suka rufe makarantu ta ce yin hakan ba zai sauya tsarin kalandar karatu na shekarar ba a jihar. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Farkon wannan mako ne jaridu na cikin gida har ma na wajen Najeriya suka ruwaito korafi akan wasu gwamnatocin arewacin Najeriya akan rufe makarantu a lokacin watan Ramadan, abinda wasu ke ganin bai dace ba musamman idan aka yi la'akari da cewa an jima ana alakanta yankin arewa da koma baya a haujin ilimin boko. Jihohin da aka ruwaito sun rufe makarantun su ne jihar Katsina da Kebbi da Kano da Bauchi, inda aka rufe makarantu tun daga matakin firamare har zuwa sakandare, wasu ma har na gaba da sakandare. Kungiyar mabiya addinin Kirista ta Najeriya ita ce ta fara nuna damuwa akan ɗaukar wannan matakin domin a ganinta ba a yi wa yaran arewa adalci ba idan aka hana su karatu a tsawon kwanakin da aka rufe makarantun. Reverend Joseph Hayab shi ne shugaban kungiyar mabiya addinin Kirista harshen arewacin Najeriya da Abuja.
Ni da kuma kungiyar kan ba muna magana domin wata son zuciya ko son kai bane, ƴaƴan musulmi namu ne, ƴaƴan mu na musulmin arewa ne, mu dukan mu tare ne. Idan gwamnatocin mu ba su yi abin da ya kamata ba, kamata mu gaya musu. Mu dai mun gane da cewa wasu gwamnonin mu suna son a kullum su kawo abin da zai raba kawo nan mutane. Sai ka ji wani ma yana zagi yana mai da shi kaman dini ne aka zaka haba. Idan da musulunci da ake sauriya har yau din nan yara suna zuwa makaranta ana azumi, sai a ce a Najeriya a kuma bangaren da suke da dan damuwa dan rashin ilimi, a'a wannan gwamnati tunani mai kyau bane, shi yasa muke ba gwamnati shawara. In ana so ayi domin azumi to sai a rage yawa sa'o'in da za a yi a makaranta.
Ana ta haujin gwamnatin jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya daya daga cikin waɗanda suka ɗauki wannan mataki, ta ce ta yi hakan ne bisa ga damar da dokar ƙasa ta bayar. Kwamishinar kula da ilimin bai ɗaya da na gaba da firamare Dr. Halimatu Muhammad Bande ta ce gwamnan jihar Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu, wanda malami ne wanda ya san ciki da wajen aikin malanta, shi ya bayar da damar a rufe makarantu bisa dalilin da yake ganin shi ne maslaha da kuma damar da dokar ƙasa ta bashi na yin haka.
Dokar ƙasa ta ba gora dama su buɗe makaranta a lokacin da yake ganin cewa ya yi cancanta. Kuma doka ta ba shi dama in yan harungu akwai wani ɗan tarnaƙi ko wata damuwa daga tunkarowa, ba ta ba shi dama ya yi abin da ake cewa turanci adjusting calendar makaranta, wato ma'ana ya canza tsarin kasancewa ɗalibai makaranta. To wannan dalili ya sa aka ba da umarnin haka kuma muka aikata haka ɗin. To in har hutun da ake badawa na wasu sha'ani na rayuwa sun cancanta a bada hutu a kansu, to ina ganin azumi na cikin abin da yake cancanta a bada hutu a kan shi. To ko wannan ɗaya shi ɗaya ya ishi dalilin a rufe makaranta.
To sai dai kwamishinar ta ce wannan rufe makarantu ko kaɗan ba za ya sauya tsarin kalandar karatu na shekara ba ga makarantun jihar.
Kuma sati biyu ga 'yan kwanaki da yi ma a ce sati uku da aka ɗage, sati ɗaya mun sa shi cikin tam ɗin da ya ƙare aka ɗage sati biyu. Sati biyu aka kaɗa sati ɗaya cikin hutun da za su yi. Ya rage sau sati ɗaya, sati ɗaya muka ƙara shi gaba ga wani tam da za su zo na gaba, muka ƙara shi gaba muka ɗauki wannan sati muka maisuwa don mu samu abin da aka tsammanin cewa ba a yi ƙarƙarin shi ba a ƙarƙarin shi. Wannan rufe makaranta da aka yi gaskiya bai taɓa kalandar mu,
ko ya taba mun gyara din da mu mun kai ta.
Masana dokokin kasa irin barista alkali Sidi Bello na ganin sha'anin ilimi abu ne da gwamnatin jihohi ke da cikakkiyar dama ta doka akai.
Ga suna da iko akan abin da ya shafi makarantu ne na karatu in ka diba can cikin concurrent legislative list. An ba jihohi dama na su yi magana akan abin da ya shafi harkar makarantu ne.
To sai dai a cewar sa ba wannan ne abin damuwa ba dangane da wannan batun.
Abin damuwa me unhwanin ba da wannan hutun ga wannan lokaci. Azumi kada dauki wani abu ne wanda ka ragganta musulmi da mai shinshi. Mutuna a kore sun kai yaki da azumi. Muna ina muka ga cewa ƴan kwallo suna kwallon kafa da azumi. To me yasa gwamnati ba ta rufe kasulli ba? Me yasa gwamnati ba ta rufe ofisoshin ta ba? Sai makaranta yin haka da gurgunta karatun yaranmu kuma ba daidai bane.
Yayin da ɗaliban waɗannan jihohi na arewacin Najeriya su hudu ke ci gaba da hutu a lokacin azumin Ramadan, takwarorinsu na sauran jihohin ƙasar nan na ci gaba da zuwa makaranta suna karatu, su kuwa 'yan Najeriya na ci gaba da tufa albarkacin bakinsu akan wannan batu, suna kallonsa da fuskoki mabambanta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To madalla a gaida Muhammad Nasir, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na huka, Allah ni kai ne na roka baroki ka ton ka hui ba
da ta namiji ko a Russia ko a Canada ko a Australia ko a Nigeria ko a Ghana ta sa namiji baya halittarsa ba wanda zai dauki korafi ne je kai Human Rights Commission ko je kai FIDA wurin sabarista Amina ko kai Hizba yaje ce IGA bata bani dama mun yi rayuwa aure ba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makonni biyu da suka shige shirin domin iyali ya fara nazarin batun cin zarafi tsakanin ma'aurata da bincike nuna cewa yana shafar kowane jinsi ta hanyoyi daban-daban da kuma illata su ta fuskoki daban-daban. Idan kuna biye da mu, makon jiya Dr. Hadi ya fara bayani kan nau'ukan cin zarafin, lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu tashi kenan yau.
Social shine shi ba zai iya hana ta alaƙoƙi ba. Social ai yana nufin alaƙoƙi, zamantakewar dan adam ko ba haka ba? To ita ma tana iya cin zarafinsa ta hana shi alaƙa da ma ƴaƴan da ya haifa. ƴaƴan da ta haifa da shi da ita ma yana kallo su fi ƙarfinsa. Ita take gaya musu abin da za a yi a gidan, shi bai isa ya faɗi yadda za a yi ba. Ai gashi nan barista Amina ta faɗa ko ba haka ba? Za ta ɗora ƴaƴanta talla, za ta iya hana su ma zuwa makaranta, zata hana su zuwa Islamiya, zata iya sa su ma su tafi su je su aikata wasu abubuwan su koya musu ƙarya da sauransu. Kuma yana gidan bai isa ya faɗi yadda za a yi a gidan ba. Duk muna yara ake yin programs din dramomi a gidan rediyon NTA da Radio Kano, aka zo CTV muke ta gani kullun ake magana akan wannan. Cin zarafi ne, yana kallo bai isa da gidansa ba, bai isa kuma ya sa ko ya hana ba. Cin zarafi ne. Sai in ka kalle shi social sa na za a gane ai an dade ana cin zarafin maza bi kenan. Emotional ko psychological in tai gum ta rufe bakinta saboda wani abu da ko shi ba haka take so ba, ta takura zuciyarsa, ta hana shi jin daɗi, ta hana shi farin ciki, ta kuntata masa duk abin da yake so emotionally sai ta ki, duk abin da baya so emotionally sai ta. Al misali akwai wanda ya kai karar matarsa gurina, shi ma don saboda wato wata alaka, shi yana so ta sa hoda, ta sa jambaki, ta sa man lebe, sannan in ta sa ina irin wani dan baki da ake zagaye leban nan da shi, yana wato in ba a sa ba hankalinsa tashi yake kamar zai, saboda damne isa ba za a sa ba. To sai ta ki emotional torture, ka fahimta? Wannan sai ya hana shi sukuni, ya hana shi farin ciki. To an kawo wannan a cikin fassara emotional psychological, ko kuma abinda baya so sai ta ki, sai ta fita ba mayafi. ko sai ta sa wasu kalar kaya sai yana kallo za ta fita yi juyin duniya kuma ba zai sai hana ta ba haka kuma za ta fita dan saboda ta kallaza wa zuciyarsa sai in ka kalle shi ta wannan bangarorin tana sane dama dan ta bata masa rai tai a cin zarafi ne shi tunda shi ma an ce emotionally akwai fassarar da aka kawo tana zai ci zarafinta emotionally haka sannan sexually dama wannan kai tsaye an sani duk ranar da kaga namiji ya fito yi zage-zage yana saboda wani ya taba fitowa yana zage-zage na fito na jiji yana ta zage-zage na fito wajen neighborhood nace me yace wallahi tallahi shi daga yau mace ko ba ko sadaka zai ga mace tana bara ba zai bata ba nace me zafi yace kai dai bar kawai
an ji zarafinsa
sai kaga sexually dama wannan an saba mace ta takure zuciyar namiji ta bata masa rai ta cizguna masa ta hana shi zaman lafiya sannan financially ba ana magana ya hana ta kudin man shafa ya hana ta kudin jambaki ya hana ta kudin cefane kudin da za a biya mai jarka ruwa in ya kawo da sauransu ba to violence din da yake faruwa a nan cin zarafin da yake faruwa a nan shine kai tsaye za ta miƙa hannu ya tafa mata albashinsa kai tsaye za ta ce ciwo bashin abin da ba zai iya biya ba kai tsaye za ta sa ya dauko kudin mai gidansa wanda za a zo a kama shi nan gaba kai tsaye za ta sa shi ya je ya shiga harkoki da har kalloli dan ya biya mata bukata kuma ya kawo abin kuma ba zai mora abin ba saboda haka idan shi ma haya ta da yayi cin zarafi ne to da ta sa shi a cikin wannan financial torture din wato tashin hankalin kudin wanda za ka ga ka dauko yawa-yawa mutanen da suke yin harkoki zaka ga kudin da suke kashe shi suna kashe shi ne a relationship kamar su turawa suna cewa relationship saboda akwai dangantaka da take ma ba ta aure ba amma dai matar budurwar kilakinsa dadiransa zai zo ya kawo kudin dai in ya je yayi roro ya debo haka zai zo ya kawo mata zaka ga dai ita take cinye wannan kudin kuma za ta sha kunu za ta kuntata zuciyarsa sai ya je yayi wannan har kallolin ya zo ya kawo kudi to sai ka kalle su ta wadannan tagogin sannan zaka fahimta zaka gane sauraro zai gane to ai an dade ma ana cin mata suna cin zarafin maza a rayuwar duniya
eh to amma daktar wannan dogon sharhi da kai har yanzu baka ansa tambayar mu ba shine cewa bincikenku me ya gano kari akan abin da aka faɗa ya sa duk da wannan balahirar da maza suke shiga ciki amma dazu kace is unreported and recorded ma'ana ba a adana bayanan abubuwan da suka faru na wannan abin ba kuma a ba da rahoton su
wato al'ada ta namiji ko a Russia ko a Canada ko a Australia ko a Nigeria ko a Ghana ta sa namiji baya a halittarsa ba wanda zai dauki korafi ne je kai Human Rights Commission ko je kai FIDA wurin sabarista Amina ko kai Hizba yaje ce IG bata bani dama mun yi rayuwar aure ba sai dai yayi da abokanansa ni ma na fada a program dina kuma I stand to be corrected cewar na daga cikin sakarai susu soko ga sorogo wanda zai dau korafi yaje yana gayawa ko babasa ko higher authority ko kuma ya tafi National Human Rights Commission ko ya tafi kotu ko kuma ya tafi FIDA ya je yana cewa ai matar su jiya bata samu jambaki baransa ya baci ni ma na faɗi wannan a programs ina ina ganin ga sorogo ne to kaga duk ra'ayin mu suna ta faɗa kuma dama daga cikin al'adar muka fito to haka al'ada take har ma in a majalisar zamani aka zo ana yi wani ya zo yi korafi akan matarsa za ka ga da daman ansoshin da za a samu shi kai da Allah yaushe ma za ka tsaya kana wani abin nan kawai kai mata kaza shikenan ba za a tsaya wai ana shafar sa ana rarrashin sa a ji korafin a karba ba ma ada wannan lokacin da za a karbi wannan shi yasa yake unreported kuma unrecorded babu shi har yanzu a rubuce
to malam Shehu tunda abin nan ba a rubuta shi ba a adana bayanan abubuwan da suke faruwa amma yanzu yazo yanzu mun gamsu daga bayanan da suka bayyana cewa ana yi ka ce mana dazu kuna samun ɗaya kun rahotanni ba duka ba wai waɗannan matakai kuke dauka idan aka zo muku hukumar kare haƙƙin bil'adama cewa wani namiji an ci zarafin sa yana korafi an ci zarafin sa.
To alhamdulillah, kamar yadda ita hukumar kare haƙƙin adam take aiki, akwai nau'in korafi da take kasa su, akwai waɗanda take aiwatar da aiki kai tsaye da su, akwai kuma waɗanda take tura wasu gurare wasu hukumomin ko tana da suke da alhakin gudanar da abubuwan da ya kamata. Misali kamar a wajen cin zarafin yamaci ta ci zarafin namiji ko a fata yanayi na aure, mukan duba mu gani wannan irin cin zarafin ne a ciki, kuma sannan menene mafitar shi a wannan cin zarafin. Yanzu misali, bari in kawo wani misali guda ɗaya. Akwai wanda ya rugo a guje ci dan Allah da Annabi yana son mu raba auren shi da wanci, saboda kawai tana cin zarafin sa, cin zarafin kuma na zahiri dukan sa take yi. Yawa, kuma dan ya zo mana da alamu na duka har da yanka da sauransu. To ya zo da wannan, muka ce to ai kai wannan kai kake da haƙin da zaka iya cewa ba za ka iya zama da ita ba,
tunda
igiyar tana hannunka. Amma saboda kamar yadda daktar ya faɗa, wato saboda wannan psychological abin, sai ya ce shi ba zai iya ba.
Ba zai iya sakinta ba.
Ba zai iya sakinta ba.
Kuma jin ta ce ne.
Sai muka ce to, muka kira ta, muka zauna, to ke ga mai gidanki ga abin da ya ce, ga abin da ya ce. Ta ce yana ɓata min rai ne, in ya tashi ya san abin da yake yi min rai na ya ɓaci, ni kuma gaskiya ba zan iya kyale shi. Muka ce to gashi baya son zama da ke, ya za a yi kenan. Ta ce to, tunda baya son zama da ni ya sallame ni. Muka ce to kai ka sallame ta. Sai shi ba zai iya ba.
To abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji yadda nau'ukan cin zarafin ke shafar ma'aurata ta fuskoki daban-daban. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Muhammad Hadi Musa, masani akan yanayi da mazamantakewa al'umma, da Alhaji Shehu Abdullahi, daraktan hukumar kare 'yancin bil'adama ta ƙasa shiya jihar Kano, sai kuma Barista Amina Umar Hussein, mataimakiyar shugabar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya reshen jihar Kano, da madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri, da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadi.
To madalla gaida alheri Grace Abdu, yanzu kuma sai na siyar Ramadan.
Sunana Professor Muhammad Mansur Ibrahim MNI, dan masanin Sokoto. Nasihata ga al'umma ita ce mu yi kokari mu ci gajiyar wannan wata da muke cikin sa. Wannan wata na Ramadan wata ne na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An ba mu Jum'a, an ba mu Idul Fitr, an ba mu Idul Adha, an ba mu Ramadan, an ba mu Lailatul Qadri. Wannan duka lokuta ne masu daraja, masu alkadari, masu albarka. Dalilin wannan ko shine al'ummomin da suka gabace mu suna tsawon rai sosai, amma mu ne al'umma ta ƙarshe, saboda haka sai aka rarrage mana yawan shekaru. Amma kuma Allah kuma ya bamu Annabi mafi daraja, mafi albarka, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa antum tufuna 50 70 ummatan antum khairuha wa akramuha Allah. Ku ne cikin al'umma ta 70, amma duk kun fi daraja a gurin Allah. To da menene za mu cimma waɗanda suka gabace mu? Sai Allah ya ninka mana lada duk aikin da muka yi za a ba mu sau goma. To banda wannan kuma sai Allah ya ba mu lokuta masu albarka. Aka ba mu ƙarshen dare, lokacin sahar, aka ba mu yammacin juma'a, aka ba mu ranar juma'a ita kanta, sannan aka ba mu Ramadan watan gabaki ɗayansa mai albarka, sannan aka ba mu Lailatul Qadri. To idan Ramadan ya zo, duk abin da ake yi a cikin watannin nan 11, sai Allah ya ƙara masa albarka, ya ƙara masa alƙadari, ya ƙara masa daraja. Shi kansa azumin girmansa ya kai wa mala'iku ba su san abin da za su rubuta ma wanda ya shi ba, sai dai kawai su ce ya yi azumi don Allah kaɗai ya san girman ladarsa. To gashi kana azumi, ai daidai kana karatun Qur'ani, ko kana salati, ko kana istighfari, ko kana sadaka, ko kana sada zumunci, ko kana sauraron tafsirin Alkur'ani, ko duk wani aiki na alkhairi, to wannan shine nurun ala nur, haske ne ya ƙara haɗuwa da haske. Saboda haka kira na ga al'ummar musulmi, kada mu bari wannan lokaci ya zama lokacin wasa, lokacin raha, lokacin holewa, a'a, zama lokaci na maida hankali ga ibada don mu ci moriyar albarkar da ke cikin sa.
To madalla, da fatan an amfana da wannan nasiha. Yanzu kuma sai labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Amurka ta ce ta yanke bayar da bayanan sirri ga Ukraine, wanda hakan ka iya haifar da gagarumar tawaya ga hanzarin Kyiv din na cigaba da yakin da take da Rasha na tsawon shekaru uku. Duk da dai Washington na kokarin ganin kasashen biyu sun ƙare teburin tattaunawar zaman lafiya domin kawo ƙarshen yakin. A jiya Laraba, jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar White House, Caroline Leithbeck, ta ce jami'an Amurka sun tattauna da wakilan ƙungiyar Hamas, ƙungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta ta'addanci. Tabbatar da tattaunawar da ta gudana a Doha, babban birnin ƙasar Qatar, ya zo ne yayin da yarjejeniyar tsare ta wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ke ci gaba da tangal-tangal.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma ku tara da misalin ƙarfe 8 na safe a gogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, domin jin maimaicin shirin. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto labarai, sai kuma Dadi Balawe da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu na Shuwa Khalil, ni Muhammad Hafiz Baballe, mun nake muku sallama daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.